kuma gashi ubangiji ta'ala ya saki maimaita mana ramadan dan mu ci gaba da tafsiri da muka saba a wannan masallaci mai albarka na Alhaji Muhammad Jimiya nan da Boros a wannan lokaci mu kuma ta bi shekaran baraman tsaya karshen suratu Hud ne yau kuma za mu tafi farkon suratu Yusuf malaiti suratu Yusuf 111 aya ayoyin suratu Yusuf 111 wa mawdu'uha ar-ra'is al-aqida babban abin da surar ta kuma mayar da hankali akai shine tauhidi ko kuma aqida wa ma yaqumu 'alayha fi hayatin nas da abin da aqida take kafuwa akai dangane da mu'amalar mutane ta yau da gobe min rawabit al-uquwa wal-usra wal-nuzum al-ijtima'iyya wa ma yata'allaqu bidhalik irin abubuwan da aqida take ginuwa akai na mu'amala tsakanin yan uwa ko zamantakewar iyali ko tsarin rayuwa wanda yake hada wani da wani ko su wani da wani da duk abin da yake da alaka a haka wa fiha tasliyatu linnabi sallallahu alaihi wasallam kuma a cikin wannan sura akwai lallashi ga annabi sallallahu alaihi wasallam bima laqahu min adal aqarib wal aba'id dangane da irin abin da annabi ya rinka cin karo da shi na cutarwar ƴan uwansa na kusa ko na nesa sai wannan sura ta rinka lallakinsa a nuna masa wannan ita ce sunnar annabawa kafinsa dan ya kasance ya dauki hakuri sallallahu alaihi wasallam qala bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim billahir rahmanir rahim ألف لام تلك آيات الكتاب المبين
ألف لام را باين بسم الله الرحمن الرحيم وطلن كلمومي قداؤكو وبنجي ني كأي يسمي سكيني ثالثي تلك آيات الكتاب المبين وطلن سوني آيوي نلتاتي ونديك المبين مبيني wanda ma'anarsa take sarari wanda yake bayani filla filla game da abin da mutane ke bukata su sani na hukuntan addinin su ko labarin al'umma da suka gabace mu lafazin tilka ana amfani da shi ya zanto ismin ishara na abin da ke nesa wato a ce tilka waɗancan ayoyi amma a iya amfani da shi da ismin ishara na abin da yake kusa ka ce waɗannan ayoyi ne na littafi wanda yake mabayyana
إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون
إنا أنزلناه لليمومك توكر لشيوان للتاك إذن تو قرآنا أبن كرنتاوا عربيا ولأك توكر لشيوان لأرش العربي ونشيني فللا لأرشي يسامو kasancewar aka zabe shi ya zama harshen da za a saukar da mafificin littafi shine alqur'ani mai girma ba littafin da yake shi falala shine mafifici domin wajen turo shi sai aka turo mala'ikan da yake kowanne daraja shine wa mala'ika jibril sannan aka saukar da shi akan annabin da yake kowanne daraja shine wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma aka zabi zamanin saukar da shi ya zanto zamanin da yake dukkan zamunna daraja shine wani wata watan ramadan shahru ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan sannan aka zabi daren da yafi kowanne tsada shine daren lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin inna anzalnahu fi lailatul qadr وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر سنعكت أيكو قرآن أجرين دي بكون ندرجة أبان كتا هنا وانا قلي مكة قلين دا الله يسن يجيز انتو مثابة للناس وأمنا برن مكة هنا تداك سيكس انتي فللا بايام فللا واند أكا تورو ببان تن أي شيء هنا ملائكة جبريل زواج ببان النبي هنا أنه محمد صلى الله عليه وسلم a zamanin da yafi kowanne tsada shine watan ramadan a cikin ramadan din daren da yafi kowanne shine Lailatul Qadri a garin da yafi kowanne kima shine Makka. To ai ko ba haka da littafin shine mafificin littafi. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya, lalle mun saukar da shi da harshen Larabci, la'allakum taqilun, domin ku hankalci abinda Qur'ani ya kunsa na hukunce-hukunce.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
نحن نقص عليك أحسن القصص مونة مكي لا برتامك مفي كاول لاباري وتو القرآن شيني مفي كاول لاباري ba labarin da yake shi dadi, ba labarin da yake shi gaskiya. Abinda ke sa a gane kyawun labari siffa guda biyu ce. Siffa ta farko adalci, ta yadda labarin babu wani wato ainihin kwane-kwane, za a faɗa ma gaskiya ne karara, kuma a cika ta da adalci. Siffa na biyu shi ne gaskiya, gaskiya adalci. Wajen maskari mutu rabbika sidikan wa adla la mubaddil li kalimatihi wa huwa as-sami'ul 'alim. Da haka Qur'ani shine mafi kyawun labari. نحن نقص عليك أحسن القصص للموك لابرتا مك مفي كاو اللابار بما أوحينا إليك هذا القرآن أسندير أبند مك وحي يزوى بريك نونا للتاب نونا أبنكر أنت واشين القرآن وإن كنت من قبله باين ذات كاكتا من قبله كافم أتوكر مك دا القرآن من الغافلين كان سكن وطن دسك غفالة ba ka da masaniya game da labarin annabi Yusuf ko annabi Musa ko annabi Hud ko annabi Isa kafin saukar da Al-Qur'ani, kai da mutane duk kun yi tarayya wajen rashin sanin haka. Amma da aka saukar maka da Al-Qur'ani sai ka tsara su dan ka san abin da su ba su sani ba. Saboda haka da Allah ce wa in kunta min qablihi la min al-ghafilin, da kan ka kasance kana cikin masu gafala. Gafala iri biyu ce, akwai gafala wanda ake zargin mutum shine dolanci a faɗi abu mai muhimmanci ka kasa rikewa, a maimaita ka sake rikewa, to ba ita Allah yake sufanta annabi da ita ba. Akwai gafala wadda take da ma'anar rashin ilimi, a rashin sani, wanda wannan a iya sufanta kowa da ita, ba wanda yake da sani kafin Allah ya sanar da shi. Da haka yake wa in kuntum min qablihi la min al-ghafilin, wannan gafala din ita ce Allah yake cewa wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wala iman, da san baka san littafi ba, baka san rukunan imani ba ma, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Ita ce Allah ce wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab wala taqutuhu bi yaminik, kafin saukar da Qur'ani baka iya karanta wani littafi da, baka iya rubutu ko da hannunka da, amma saukar da Qur'ani sai mai sai ka malamin malamai annabin annabawa gaba da sallallahu alaihi wasallam. شيني ما نروي إن كنت من قبله لمن الغافلين. ثلاثة.
إذ قال يوسف لعبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.
لو كنت بدي إذ تزوء تكن القرآن أنا قدر كلمة أذكر كافنجا اذكر لقومك اذ قال يوسف لابيه. تناتاوى الامرك انبتاوى الامرك اذ قال يوسف لابيه يا عند النبي يوسف عليه السلام يتي دمائي تنسى شين يعقوب يتي دشي يا ابتي يا تمائي فينا اني رأيت احد عشر كوكبا واتو مفركي يي يتي بعد لبار مفركي انسى جمائي تنسى اني رأيت احد عشر كوكبا lallai ni a cikin mafarki na ga taurari goma sha ɗaya. Ahada ashara kaukaba, na ga tauraro daidai har goma sha ɗaya. Wajjanta wal kamara, kuma na ga rana kuma na ga wata. Ra'aituhum li sajidina, na ga suna sujada a gare ni. Ka san wannan ba garin mafarki ba ne ba. Tauraro sha ɗaya, ga rana, ga wata, dukkaninsu suna sujada ga shi annabi Yusuf alaihi salam. Da aka yi tashi yake baiwa babansa labarin wannan mafarki, wannan mafarki mai ban mamaki. Sai baban sai ce mai
قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين.
قال في النبي يعقوب يتي ليوسف يا بني يا كيتانا لا تقصص رؤياك على إخوتك karka bayar da labarin mafarkinka ga ƴan uwanka, karka faɗa musu cewa ga abin da ka gani cikin dare a mafarki, don idan ka faɗa musu fa yaki dole ka kaidan za su yi maka makirci, iyakacin makirci za su yi maka hasada game da abin da mafarkin ke ɗauke da shi. Yanzu wannan abin da ke nuna mana annabi Yaqub alaihi salam ya hararo menene sakamakon wannan mafarkin, lalle ya zanto sakamakonsa alkhairi ne. Da aka yake hana shi fadawa waɗanda ya san in ya faɗa musu za su yi masa hasada. La takassusu ru'yaka ala ikhwatika fa yakidu laka kaida, in ka faɗa za su yi maka hasada. Inna shaytana lil insani aduwwun mubin, inna shaytana lillahi shaytan lil insani, game da dan adam aduwwun makiyi ne mubinin mai bayyana da kiyayya a sarari. Sai ta dafi.
وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.
Yace da shi, wakazalika yajtabika rabbuka, kamar haka ne ubangijinka ya zabe ka. Al-ittiba shine al-ikhtiyar, ubangijinka ya zabe ka. Wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadith, zai sanar da kai wani abu min ta'wil al-ahadith, na fassarar labarai. Wannan al-ahadith din nan shine waɗansu malamai suka ce labarai da suka shafi annabawan da suka gabata. Allah zai sanar da kai ta fuskar wahayi, zai saukar da wahayi a gare ka. Wannan bishara ce cewa Allah zai turo shi zama annabi. Waɗansu malaman suka ce al-ahadith, wato ubangiji zai sanar da kai fassarar labarai na mafarki. Duk wanda ya mafarki ya zo ya faɗa maka, za ka iya fassara masa abin da mafarki yake kunsa, ko na alkhairi ko na kishiyarsa. Wato wannan daga cikin zaɓin da Allah zai maka. Annabi Yaqub ke faɗawa ɗansa Yusuf alayhi salam. Yanzu a nan gurin akwai wata hikima. Wannan mafarki na cewa ya ga tauraro 11, tauraron nan 11 su ne ƴan uwansa, kamar yadda bayani zai zo nan gaba. Rana da wata kuma su ne mahaifansa, wato Yaqub da kuma mahaifiyarsa, wanda watan wata rana zai zo ya samu wani matsayi a duniya, haɗi da matsayin da ya samu ta fuskar addini, wanda zai kai su ga har sai sun faɗi suna gaisuwa a gare shi. Amma baya da maslaha yanzu ya faɗawa annabi Yusuf, don yana ƙarami, ba zai iya ɗaukan wannan labarin ba, ba kuma zai iya kunshi shi cikin zuciya ba tare da ya faɗawa kowa ba. Faɗawa wani kafin lokacin yayi kuma zai samu mahasada, da haka sai yake ba shi labarin a jumulce, cewa dai la takassusu ru'yaka ala ikhwatika, labari ne mai kyau, karka ba da labari ga wanda za su yi maka hasada, fa yakidu laka kaidan, inna shaytana lil insani aduwwun mubin. Sai ce wa kazalika yajtabika rabbuka, wannan abin zabi ne na Allah da ya sa har kai wannan mafarkin. Kaga har yanzu yaron yana bukatan ya san menene mafarkin ya kusa, amma a matsayin yarintarsa, a matsayin shekarunsa, abin da ya kamata a sanar da shi kenan, labarin dalla-dalla sai nan gaba, amma yanzu ba gamman da zai iya daukar labarin gaba daya. Da haka sai yake sanar da shi a jibilci, wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadith, kuma zai sanar da kai wani abu na fassarar mafarki, wa yutimmu ni'matahu alayk, kuma ubangiji zai cika ni'imarsa a gare ka. Wa ala ali Yaqub, idan ni'imar nan ta zo ba kai kadai za ta shafa ba, dukkan family din Yaqub ni'imar ta shafe su, zai cika ni'imarsa a gare ka, kuma da gidan Yaqub gaba daya, kama atammaha ala abawayka, kamar yadda Allah ya cika wannan ni'ima a bisa ga mahaifanka guda biyu, sune wa min qablu, tun da can sune Ibrahim da Ishaq. domin shi annabi Yusuf dan annabi Yaqub ne, annabi Yaqub dan annabi Ishaq ne, annabi Ishaq kuma dan annabi Ibrahim Khalilullah. Shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa dangantaka da tafi kowace tsada ita ce wannan Al-Karim ibn al-Karim ibn al-Karim ibn al-Karim. Shi ne annabi Yusuf, shi annabi babansa Yaqub annabi, kakansa na kusa Ishaq shi ma annabi, kakansa na sama annabi Ibrahim Khalilullah. Wato silsila ce gaba ɗaya sarka ce wadda ta annabawa gaba ɗaya. Duk da haka yake cewa Allah zai cika ni'imarsa a gare ka, wato ta hanyar turo ka annabi, kama a tammaha ala abawaika, kamar yadda ya cika wannan ni'ima a kan iyayenka guda biyu a da can su ne Ishaq da annabi Ibrahim alaihissalam. Inna rabbaka alimun hakim, lalle Allah ta'ala wato ubangijinka alimun masani ne, sannan hakimun mai hikima ne cikin al'amuransa. To a nan gurin dangane da fassarar mafarki, lalle annabi Yusuf an ba shi fassarar mafarki, don za mu gani can gaba waɗanda suka shiga kurkuku tare da shi suka yi mafarki, suka zo suka nemi ya bayyana musu, ya bayyana musu fassara. Kuma za mu gani can gaba mafarkin da sarkin Misra ya yi, ya zo ya nemi annabi Yusuf ya fassara masa, ya fassara masa ya ce tazra'una sab'a sinina da'aba har zuwa ƙarshe. To wannan fassarar mafarki wani abu ne da Allah madaukakin sarki yake kwance waɗansu bayi ya basu, daga cikinsu akwai annabawa sai kuma waɗansu ma wanda ba annabawa ba, kamar daga cikin manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya fice wajen fasarar mafarki shine Abubakar Siddiq. Wata rana yana zaune sai shatta Aisha ta zo wajensa ta ce da shi, na yi mafarki waɗansu taurari guda uku sun faɗo daga sama, sun faɗo cikin tsakiyar ɗakina. Sai shiru ya kyale ta bai ce mata komai ba, ana nan ana nan ana nan, sai Allah ya karɓi rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai Abubakar Siddiq ya kirawo ta ya ce to ɗaya daga da annabi Rasul sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka yi saɓani a ina za a binne shi, waɗansu suka ce a kai shi masallaci, waɗansu suka ce a kai shi baki, waɗansu suka ce a kai shi ina ne, har zuwa lokacin da wani sahabi ya zo ya ce a'a, annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi, ya ce duk inda wani annabi ya mutu a nan ake binne shi, ba a matsawa da shi gaba. Sai aka ce to ina ya mutu, sai aka ce a ɗakin Aisha. Shikenan sai aka ce a tona masa kabarin sa a ɗakin Aisha. Aka tona kabari aka binne annabi sallallahu alaihi wasallam a ɗakin Aisha. Sai Abubakar Siddiq kirawo ta ya ce to ɗaya daga cikin taurarin kenan, biyun suna da sai shi kansa sayyidina Abubakar ya mutu, sai aka binne shi a ciki kusa gabar annabi sallallahu alaihi wasallam. Aisha ta ce fata nake kuma yanzu ni ma in mutu don in zama ni ne tauraron na uku. Ta ce kawai sai ga dan aike daga Umar dan Khattab, dan aike ya zo ya ce Umar dan Khattab yana neman alfarma, ranan da duk Allah ya sa ya riga shi mutuwa ki yadda abin ne shi kusa da Abubakar. Ta ce yaya zan yi, zan ce a'a, tunda ba ni tabbacin ko zan riga shi ko zai riga ni. Ta ce sai ta amsa masa sai ko Umar dan Khattab ya riga shi mutuwa, sai aka haɗa shi shi wa a nan gudu. Kaga sauran taurarin sun haɗu kenan guda uku. Akwai taurarin da yafi sawa suke? Babu shi. To kaga wannan fassarar mafarki ce. Wannan hadisi yana nan cikin motsa na Imam Malik. Sannan daga cikin manyan tabi'a akwai su Muhammad ibn Sirin da sauran manya-manya waɗanda sun shahara da wannan. To amma fassarar mafarki daga ƙarshen zamani waɗansu sun riga sun ribace ta mummunar ribata, sai suka mayar da ita duba. To da haka fassarar mafarki ba ta da wata ka'ida da wato mutum za a ce ga wani matsayi na ilimi idan ya kai zai kai matsayin zai iya fassara mafarki, kuma in bai kai wannan matakin ilimi ba zai kasa fassara mafarki. Abinda ke sa mutum ya yi fassara mafarki ta zama daidai shine tsayawa akan turbar musulunci daidai wa daida, qala Allahu qala rasulullahi, an san mutum da kyakkyawan tauhidi, an san mutum baya bid'a, an san mutum da zuhudu, an san mutum da nisantan haramun, an san shi da fadin gaskiya cikin maganganunsa da aiwatar da gaskiya a aikace. To irin waɗannan su ne Allah ke horewa su faɗa da kuma sai ya dace da daidai. Amma ba wani ilimi bane na matakin ilimi da za a ce ga wani littafi ka je ka sa a gaban malami, in ka karance shi ka sauke shi to ka iya fassarar mafarki, a sai ka zama makarici ba a farga ba, saboda haka sai ku kiyaye. To sai Allah ya ce
لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين.
لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. حقيقة أكو آيوي ما في جرمان جسي وان دسوك كسن سيدان جنة دلابارن النبي يوسف دا ينقوان سا waɗannan ayoyi bayyanannu wa ana akwai wa'azi akwai ɗaukan izina ga rayuwar yau da gobe lissa'ilina ga matambaya waɗanda suke son su san menene hakikalin wannan kissa. Na
قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين.
إذ قالوا ليوسف tunawa al'ummarka yayin da su ɗan uwan annabi Yusuf suka ce la Yusufu wa aquhu ahabbu ila abina minna, yanzu annabi Yusuf da ɗan uwansa wanda suke ciki daya ahabbu ila abina minna shine mafi kaunatuwa shine mafi soyuwa ila abina a wurin mahaifinmu minna sama da mu, ya mahaifinmu zai haka, ya zai jinkita annabi Yusuf da ɗan uwansa na haihuwa ta fuskar ciki daya sama da mu wa nahnu usba, bayan ga mu jama'a ne mai zaman kanta gwaraza ne waɗancan yara ne kanana mu ko manya ne manya har mutum goma su ko waɗancan su bi kadai dan me za a fifita mutum biyu akan mutum goma su abinda suke dauka girman jikin yake sa a fifita wani ko a fifita wani shi kuma annabi Yaqub yana tabaran hangen nesan sa annasir ya kalla dan haka ya fifita shi akan su yayi zalunci kuma yayi zalunci domin ya fi su falalatin da zai zama annabi, amma su ba su san haka ba, su abinda suke gani su suke zuwa gona su yi aiki, su suke zuwa kiwo, su suke zuwa kawo itacen da za a abinci a gida, don me za a fifita kanana a kansu su manya da suke ɗaukar hidimar gida. La Yusuf wa aquhu ahabbu ila abina minna, lallai Yusuf da ɗan uwansa su ne abin kaunatuwa a wurin mahaifinmu sama da mu, wa nahnu usba, alhalin da mu manya, inna abana lafi dhalalin mubin, lalle mahaifinmu lafi dalalin, lalle yana cikin dimuwa mubinin mabayyaniyar dimuwa, abinda suke nufi dalal a nan gurin wato rashin sani, lalle yana cikin rashin sani mabayyani. Kalmar dalal a cikin alqur'ani tana da ma'anoni daban-daban, akwai inda ake daukan ad-dalal ta zanto ma'anarsa wato mukhalafatu dinillahi ta'ala, al-mailu an dinil haqq, al-mailu an siratal mustaqim, kaucewa ta fankin gaskiya sai a sa musu suna abdalal, shi yasa dukkan kafirai ke sa musu suna wato sun kasance lafi dalalin mubi, an gane ku? Amma akwai dalal wanda ake nufin rashin sani, wato ka jahilci abu sai a ce maka abdal anhu, abdalun an kaza bi ma'ana jahiltahu, ka jahilci abu, to a nan gurin ba sa siffanta mahaifinsu da cewa dalal na kafirci, ba haka suke nufi ba, dan da haka suke nufi aika sun fada cikin kuskure babba su cewa annabin Allah lafi dalalin mubi, a sun yi kuskure mai girman gaske, abinda suke nufi rashin sani, da a ce yana da cikakkiyar masaniya game da amfanin manya da rashin amfanin kanana, da bai fifita yan kanana akan mu manyan ba, bai san hidimar da muke a gona ba, bai san kawkawa da muke wajen kiwo, bai san dauki ba da muke ba wajen kawo abinci a gida, in ba haka da ya san wahalar da muke sha da zai da ba zai fifita su ba kam, shi ne inna bana lafi dalalin mubi.
اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين.
ابن ادم يوسف ده هكا سي سكا زونا سنا تتناوا ميه kamata su yi, sun san dai mahaifinsu ya riga ya dauki mataki kuma sun ga alamar ba da baya, yanzu ya za su yi su samu wa kansu gata, to sai suka yi shawara a tsakaninsu suna cewa uqtulu Yusufa, wani mai bada shawara kenan ya ce abin da ya kamata ku yi ku je ku kashe Yusuf, aw tarahuhu ardan, ko ku je ku jefar da shi a wata ƙasa daban, wani gari daban, ku sace shi cikin dare, ku je ku jefar da shi a wani gari daban, yakhlu lakum wajhu abikum, sai ya kasance fuskar mahaifinku ta keɓanta dare ku ko kadai, bi ma'ana ya tafarrahu lakum wajhu abikum, sai ya kasance mahaifinku ko kadai zai kula da ku, baya ganin Yusuf ballan tana annabi Yusuf ya takara da ku, wato shawara ɗaya daga cikin biyu kenan, ko ko dai a kashe shi ko a dauke shi a jefar da shi, aw tarahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum, idan hakan ta faru wa takunu min ba'dihi, bayan kun riga kun kashe shi ko kun jefar da shi, sai ku kasance bayan haka qauman salihin, mutane salihai, ma'ana ku je ku kashe shi duk da kisa ba kyau, bayan kun kashe shi kwa tuba ku zama salihan bayi daga baya, ku je ku jefar da shi duk da hakan ba kyau, amma idan kun yi kuma kwa yi istighfari ku tuba, Allah kuma Ghafurur Rahim ne ya yafe mu. Wannan shine tunanin da suka yi a tsakaninsu da juna.
وعلى قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين.
قال قائل منهم sai wani mai magana daga cikin su yake la taqtulu yusuf kar ku yi yunkurin kashe annabi yusuf idan kuka haka ba ku kyauta ba abin da ya kamata ku yi wa alquhu fi ghayabatil jubbi ku jefa shi cikin rijiya kawai ku jefa shi cikin wata rijiya mai duhu idan kun jefa shi kun tafi yaltaqithu babu sayyarati daga baya sai wani sashi na matafiya ta tsince shi in kuntum fa'ilin in har lalle sai kun yi masa wani abu to hakan ya kamata ku amma maganar kisa ku janye ta maganar jefar da shi wata kasa ku janye ta ku je ku saka shi cikin rijiya ku yi tafiyar ku waɗansu su zo su tsince shi in sun tsince shi ya zama bawa baya mallakar kansa sai yadda aka yi da shi a takaice dai ba a kama ku da laifin kun yi kisan kai ba idan kun yi haka wato wannan wani mai ra'ayi na tsakatsakiya kenan shine ya bada wannan shawaran cewa abin da ya kamata a yi kenan aljubbi ita ce rijiya sai dai ba kowace irin rijiya ba Larabawa sukan ce aljub game da rijiyar da aka haka ta ya kasance ba riga an gyara bakinta ba ta hanyar asa wato duwatsu ko da suminti ko da yumbu ko da laka wato an bar ta haka ba tare da an gyara bakinta ba sai a ce mata aljub amma rijiyar da bayan an gina ta sai aka sa kankare aka gyara bakinta aka sanya ko suminti aka gyara bakinta ko laka sai da ba za su zaizaye ba to sai su ce mata albiyar to galibi ka ga rijiyar da ake samu aljub a cikin daji take galibi ta matafiya ce ba wanda zai sa ya mata hidima a lokacin abin da ake so ba a dogon ruwan da za a sha da haka ba sai an sha wahala ba da an yi ta kuma tunda ba zama za a yi ba ba a tsoron zaizayewa sai a tafi a barka to ka ga tsohuwar rijiya ce wanda galibi ke ba amfani da ita saboda haka suka ce alquhu fi ghayabati jub ghayaba kuma jam'i ne na ghayaba abinda ake nufi da ghayaba shine zulma dare duhu gayaba sai zanto jami dukkan wani mai duhu ana kiransa gayaba dan haka a larabci ko kabari suke kiransa algayaba suna nufin alqabr ma'ana saboda abu ne mai duhu alquhu fi ghayabati jubbi a wata kira'an alquhu fi ghayabati jubbi ko bil jubbi ko bil ifrad dukkan dai ma'ana yana komawa ɗaya ne kuma dukkan su kira'o'i ne tabbatattu daga annabi sallallahu alaihi wasallam yaltaqithu ba'du sayyara as-sayyara matafiya yaltaqithu ba'du sayyara sai a samu wani sashi na matafiya su tsince shi shine Imam Malik ibn Anas yace wannan ya nuna annabi Yusuf lokacin yana yaro karami dan da babba ne ba za a ce a tsince shi ba wace tsuntuwar babba sai dai a ce a kamo shi a matsayin riba ta sanyaki amma dan karami shine ake tsuntowa yaltaqithu ba'du sayyarati in kuntum fa'ilin to anan gurin kuma sai malaman fiqhu suke saukar da wata mas'ala karkashin yaltaqithu ba'du sayyara cewa idan ka tsinci yaro a daji shin wannan wanda aka tsinta din ya zama da ko ya zama bawa kai ne ka tsinci yaro ko a cikin gari ko a daji ka tafi gona da safe sai ka tsinci yaro dan shekara biyar ko dan shekara bakwai yana ta tsala kukansa sai ka kama shi ka sa mota kai tafiyar ka da shi to ya zama da ko ya zama bawa idan aka ce bawa ne kenan ya halatta ka sayar da shi ka karbi kudin ka ka dore a aljihu idan ko da ne sai dai ka nemo mahaifansa ka ba su amma kai ba za ka sayar da shi ba dan babu yanda za ka dauki da ka mai da shi bawa da karfi da yaji ba yaki akai ba komai akai ba to wadan zai ce ai ya zama bawa saboda ga wadanda suka tsinci annabi Yusuf sun sayar da shi bawa kuma shine ake yin tunkayyarsa a sayar da shi to shine sai mu ce da su ai wancan shar'u man qabla na ne shari'ar wadanda suka gabace mu ne ba ta zama shari'ar mu wacce shari'ar wani zamani ce mu ko yanzu muna bin shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ko ya ce li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowace al'umma shari'ar su daban tsarin gudanar da al'amuran su daban shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ta sha bamban da wancan dan haka ba ma daukan kofin din shari'ar su musa a cikin shari'ar mu da haka yanzu idan ka dauki dakar ka mai je ki bawa da ne ka je ka nemi mahaifansu ka ba su, illa ya kace wahalar da ka sha, abincin da ka sayar mata, cinjam da ka sayar mata, sai an biya ka, wannan ba laifi kai ba. An fahimta ku, amma ka mayar da shi bawa ka sayar da shi, wannan ba zai yiwu haka ba. Sai ce,
قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون.
قالوا سيسكتي يا أبانا يا مهيتم ما لك لا تأمنا على يوسف منيني ذهنك أمن شيمانا جمد النبي يوسف كبام شيمة في كيود شيمانا malaka la ta'amanna ala yusuf dan me bazaka amince mana ba game da annabi yusuf wa inna lahu lanasibun mu man sha alwasin cewa lalle mu za mu zanto masu gata gare shi lanasibun ma'ana masu nasiha masu gata masu cebance masa kauna za mu so masa duk abin da muke so wa kanmu na alkhairi za mu guje masa duk abin da muke gujewa kanmu da sharri shine alwasin da suka ta wato kaga duk maganar cin da suke ta tazu ukutulu yusufa awtarahu ardan yakhlu lakum wajhu abikum a la takutulu yusufa wa alquhu fi ghayabatil jibi tun ma kafin a tan za a basu shi suke tattauna suna miji bai ma zo hannun su ba ballanta ra'ayi shawarar ya za a yi da shi amma suna an fara budget ya za a yi da shi kamar kai ne yanzu kudi ba su zo ba amma ka fara budget in sun zo za ka sai kaza ka bari su zo mana sannan ka yi bayani yanzu bayan duk sun gama cewa me za su yi sai kuma suka zo ya abana sun fara lallaci kenan malaka la ta'amanna ala yusuf wa inna lahu lanasihuna sai ce
arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yan'a wa inna lahu lahafizun
suka ci gaba da lallacin sa suka ce arsilhu ma'ana ka sake shi ya tafi tare da mu mana ghadan gobe goben nan in za mu fita mu fita kiwo tare da shi yarta' wa yal'ab yarda shi ma ya je ya ga yadda ake kiwo wa yal'ab sannan kuma yayi wasa ya saki ka san yanayi na bayan gari ya sha bamban da yanayin cikin gari zai fito ji ya samu yayin itace ya samu iska ta tace ya kaga ya kai kawo ga dabbobi suna zirga zirga ga ruwa ga gulbi ya dai samu shakatawa shine abin da suke lallashin mahaifin da su ko ya amince musu su tafi da shi shine ma'anar arsilhu ma'ana gadan yarda wa yal'ab wa inna lahu lahafizun kuma lalle mun ji mun gani mu za mu ba shi kariya ta musamman ba wanda zai cutar da shi sai ce
ala inni la yahzuni an tazhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum anhu ghafilun
ku ya guri wa akwai mota mai lamba AA72 DAM wato Borno ya je janye ta saboda ya tsare wani yana son zai fita idan mai lambar wannan motar ya ji kala sai ya ce da su inni la yahzunni an tazhabu bi wato annabi Yaqub kenan ke mayar da martani ga yayansa yace la yahzunni zai bakanta mun rai zai mun rashin dadi an tazhabu bi ku ce za ku tafi tare da shi ku bar ni a gida ni kadai wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'b kuma ina jin tsoron ku bar shi wani wuri ko saboda suka ci ko ra ta cinye shi a kafin ya kula huzibu wa antum anhu ghafilun ko lokacin da kura za ta cinye shi ya zanto kun gafala in ba da kiwon ku in ba da kadowa dabbobi abinci ko wani abu makamancin haka wannan shi nake jin tsoro yanzu dalili guda biyu ya kafa dalilin farko yana jin cewa idan annabi yusuf baya tare da shi zai samu cewa dalili na biyu yana jin tsoron tsautsayi ya sa kura ta cinye shi ko da yake lafazin azzibu masu fassara da dama a wasu sukan fassara shi da kura amma azzibu kalfe ce shi ne azzibu ba kura ba wato asafa an yakula azzibu ina jin tsoron kada kalfe ce ya cinye shi wa antum an ghafilun yayin da kuka gafala ya kasance ba kuna
قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون
قالوا سيسكتي لئن أكله الذئب إن هذا كالكيتي يسا مداما يتنيتي ونحن عصبة باين دا ممنيا ما شكر في كما جماعة دومن عصبة كنجيا بكما قوت واتو توادا كمتالي daga 10 zuwa 40 sune usba bayan kasancewar sun kai 10 kuma su zanto majiya karfi shine lafazin usba abin da yake dubi kenan an gane ku suka ce yaya kura za ta kai masa farmaki wa nanu usba bayan ga mu jama'a majiya karfi idan har hakan ta faru inna idzal lakasirun to mun zama sararru kenan yana amfanin karfin mu ina amfanin jaruntakar mu a ce har kura ta zo ta cinye shi ga mu jama'a ne ba mutum ɗaya ba ai wannan ba zai faru ba kamar suna so su kwantar da hankalin mahaifinsu kenan su lallace su zai yi amince da su to shi kuma da ya ji haka shikenan sai ya amince ya ce to shikenan su tafi da shi shikenan sai suka tafi da shi
فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون
فلما ذهبوا به يعند سكت فدع النبي يوسف عليه السلام وأجمعوا كما كان سياحته كلمة ستدي ديتا أن يجعلوه في غيابات الجب أكنت واتجيفا ستكن ريزيانا ينزسك الرأيوي أكد سوى قباتا واتو كلمة ستاحته أكن رأي تينكر في شين ألقوه في غيابات الجب to da suka tafi kansu ya bi bisa da jefa shi cikin rijiya din nan ba su yi wata ba sai suka je suka jefa shi da suka jefa shi Allah ya ce wa auhayna ilayhi sai muka yi wahayi zuwa ga annabi Yusuf alayhi salam muka ce latunabbi annahum bi amrihim haza wallahi sai ka ba su labarin wannan al'amarin da suka yi maka dinnan zaka tunatar da su watan wata rana cewa ga abin da suka yi maka wa hum la yashurun su ba su san me ke faruwa ba lokacin da zaka ba su labarin ma ba ta gane cewa kai din kai ne Yusuf kai kuma ka san su din nan su ne yan uwanka shine la tunabbi annahum bi amrihim hadha yanzu anan da kina cikin wahala an fara ba shi albishir bai riga ya san yaushe ne wahalar za ta yi ke ba amma an ba shi albishir ko ba lalle ne albishir din ya kasance gobe ko jibi ko gata ba kila sai bayan shekara 10 kila sai bayan shekara 30 ko 40 kowace ne in dai Allah ya alkawari baya da shi tun da yace zai masa kaza hankalinsa zai kwanta kan cewa zai masa amma baya damuwa yace to yaushe ne gobe ne ko jibi ne wannan mu ne mutanen yau muke da gaggawa kai dai a cika maka alkawarin ko yaushe ne amma maganin dole sai ya zanto a kusa wannan sai gurgudu da hikimar Ubangiji ta riga ta zartar an gane ku to anan guda akwai wata ka'ida ta nahawu kalmar lamma zahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jub ya kamata lamma din nan ayyana cikin adawatul sharfi wanda zahabu ya zama fi'il sharfi din kenan yanzu akwai bukatar a samu jawabul sharfi jawabul sharfi din nan a ina yake shine malaman tafsirin suka yi magana biyu wadanda suka ce jawabul sharfi mahzuf babu shi falamma zahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb fa'alu ma fa'alu sai suka aikata abinda suka yi nufin aikatawa din bi ma'ana ko kuma ja'aluhu fi ghayabatil jubb sai suka jefa shi cikin rijiyar wato wannan jawabin sharfi din kenan mahzuf ne sai dai a kaddara shi wadanda suka ce a jawabin sharfi din nan mazkur ne yana nan a cikin aya a ina yake sai suka ce auhayna ilayhi latunabbi annahum bi amrihim hadha sai suka ce a to ai mu yadda muka saba shi jawabin sharfi din zai zo baya bukatan waw ya shiga cikin sa anan gurin ko an shigar da waw da a ce auhayna ilayhi jawabin sharfi ne da yadda jerin ayat zai zama falamma zahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb auhayna ilayhi da ba sai an ce wa auhayna ilayhi kun bai tafi sai zanto suna yin haka auhayna ilayhi kaga kenan sai zanto daga lokacin da suka ce ku kama shi ku jefa kafin su jefa shi din ba tana Allah ya masa wahayi la tunabbi annahum bi amrihim hadha wa hum la yashurun kaga a nan gurin ko lalle akwai wani abu yi a kwankwasa murkun zuciya ne kulawar Allah dangane da annabawansa ya zanto wannan shine jawabin sharfi din sun gama hada kalmar su mu jefa shi ba su kai ga jefa shi ba ma Allah ya masa wahayi ya ce la tunabbi annahum bi amrikum haza to amma nan inda matsalar zamu samu shine wawu ne ya shiga cikin jawabu sharfi wanda ba a saba ba wawu ne sai shiga cikin jawabu sharfi sai wadansu malaman nawon suka ce a'a amma zahabin qadil basra sune wawun ba ya shiga jawabu sharfi amma a mazhabin qadil kufa wawun yana shiga kuma ma ya zuwa cikin qur'ani a wani wurin da dama da Allah ya ce falamma aslama wa tallahu lil jabin sai ce me wana dainahu an ya ibrahim kaga salamma wannan wato adatu min adati sharti aslama nan gurin ya zama fi'il sharti kenan ko wa sallahu ma tawfa alayhi na dainahu an ya ibrahim shine jawabu sharti amma kaga ba ce wana dainahu shi ma sai aka ce wana dainahu an ya ibrahim saboda haka wawun da yi shiga cikin jawabu sharti kada wani wanda yake kan mazhabin mutanen Basra a nahwu kai ce da kai baya shiga sai ka ce ni ina bin mazhabin Kufa yana shiga wa auhayna ilayhi latunabbi annahum bi amrihim hadha sai muka wahayi gari su cewa zaka ba su labarin wannan abin da suka yi maka wa hum la yu'minun su ba su sani ba abin ko zai faru ne can gaba lokacin da yace hal fa'altu hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akhihi idha antum jahilun yanzu kun san abin da kuka yi wa annabi yusuf da dan uwansa kun san abin da kuka yi su da dan uwansa kaga lokacin da yake fata wannan maganar shi ya san su waye amma su ba su san shi waye ba sai da suka yi tambaya suka ce a innaka la anta yusuf shin kai ne yusuf din ne qala ana yusuf wa hadha akhi kada man Allah alaina to wannan abin shine Allah ke fada annal tanabbi annahum bi amrikum hadha to me faru sai suka je fa yusuf ya tafi
وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين
cikin nan sun jefa shi cikin rijiya sun yi tafiya su da yake suna so su yi maguɗi rannan ba su dawo gida da wuri ba sai da suka bari har dare yayi wai kun san hikimar wato su tafi ta yi sun neme shi har dare yayi gaji ba su same shi ba da haka waja'u abahum isha'in yabku waja'u abahum sai suka zo wajen mahaifinsu isha'an da daddare wato shine dai lokacin sallar isha kenan ba da ma dakala zulmatul layl kenan bayan duhun dare ya shigo isha'an kenan yabkuna suna ta kuka to amma da a ce an taba hawayensu da za a gane in na gaske ne ko in ba na gaske ba dan sun ce wai zai ta bakan dumu'un fi hududin tabayyana man baka mimman tabaka wai kar ka ga hawayen kowa ka dauka kukan gaske ne akwai kuka na gaske akwai kuka na bogi na bowon nine taba hawayen ka ji sai ka gane waja'u abahum isha'an yabkun kazo sai suka ce ya abana ya mahajinmu inna zahabna nastabiqu abinda ya faru mu mun tafi nastabiqu muna tsere akan dawaki ko muna tsere a kasa wa tarakna yusufa inda mata'ina mun bar annabi yusuf a wurin kayanmu muka ce zauna a nan gurin kar ka je ka wahala zauna ka huta fa akalahu dhibu shikenan kuwa sai kura ta zo ta cinye shi ko sai kirke ta zo cinye shi amma ba an tabi mu ne lalla sai dan musun kai ba za ka yarda da mu ba wallo kun na sa dike ko da gaske muke ba za ka yarda ka wannan magana kaga sun fara saka su wa ma anta bi mu'minin lana wa law kunna sadiqin yanzu ana gurin sirri ba ta abin da yake jin tsoro dama ya ce da su la yazunni an tazabu bihi wa aqafu an ya'kulahu adh-dhib to tunda abin da yake jin tsoro kenan ko an faɗa masa zai faru ba zai mamaki ba sai aka ce masa abin da ya faru kenan abin da kake jin tsoron nan shine ya faru kaga bai kamata yin mamaki ba kenan amma sai suka fallasa kansu cewa wato ba za a gaskata ba ko da mun zanto masu gaskiya din sai ce
وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون
أبند وجاءوا على قميصه bidamin kabib da jini wanda yake na ƙarya wato abin da ya faru sai suka yanka tunkiya ko akuya da suka fede ta sai wannan jinin da suka goggoga a cikin wannan riga ta shi sai suka taho da ita wajen mahaifin shaidar cewa kula ta cinye, suka zo bidamin kazib da jini na ƙarya. Shi ko yana kallon rigar sai gane, kala sai ya ce da su bal sawwara lakum anfusukum amra, a'a zukatanku ne kawai suka shirya muku wani al'amari, zukatanku ne suka kawata muku wani mummunan aiki, cewa ku hallakar da danuwanku sannan ku zo da jini na ƙarya ku zo ku ce kura sai ta cinye shi, ba wani alamar kura. Shi ne malamai suka ce ya aka yi ya gane, wato rashin hikima suka yi, da suka yanka wannan jinkiya sai suka ɗauki rigar yadda suke suka tsoma cikin jini suka taho da ita. Da aka kalla sai aka ce kai wannan kura da rahama take, gashi ta cinye dan adam amma ta kyale rigar bata yi ga ta ba, tun da rigar tana yi da take, ka ko in kura ta cinye mutum ai za a yaga can a yaga can, to amma sai a sa rigar a yadda take ba inda ta yage amma ga jini, ko kuma kura ta cinye. To kaga wannan shine abinda malamai ke kafa hujja da shi bisa ga cewa duk shugaba ana son ya kasance yana da kaifin hankalin da zai iya gano mai laifi ko da baka na akai abu. Yanzu a nan gurin kara'in ya rinka lura da su, kara'in karina karina, karina ta farko wadda ita kaɗai ta isa ta gamsar da komai kasancewar mafarkin da Annabi Yusuf yi, wanda ya ce la taqsus ru'yaka ala ikhwatika, kar ka bi yan hankali labarin wannan mafarkin, fassarar mafarkin za ta zo nan gaba. To yaya Ubangiji ya yi alkawalin abu zai faru kuma abun bai riga ya faru ba, a ce wanda kuma abin ya shafa ya mutu kafin faruwar abu, kaga ba zai yiwu ba. Ya tabbatar wannan mafarki gaske ne, fassararsa za ta zo nan gaba. Lalle taurari sha ɗaya za su yi masa sujuda, lalle rana da wata za su yi masa sujuda, amma ba su riga sun yi ba sai nan gaba. To yaya zai mutu kafin wancan abin ya faru, bayan kuwa mafarkin nan na ba gaskiya ne, kaga wannan kaɗai ya isa ya sa ya tare ta su. Na biyu kuma lura da cewa dama suna da hasada tare da shi, ya gane su masu hasada ne tun kafin su san labarin mafarkin, da yake la taqsu ru'yaka ala ikhwatika fa yakidu laka kaida, in ka faɗa za su maka makirci, kaga ya san halin su kenan. Na uku gashi an riga an zo da wannan riga a haka da jini, kuma riga tabba a yayya gata ba, an ce kuma kula ta cinye shi, duk wannan qara'in ne da ake so mutum ya kafa hujja da su wajen faruwar wani abu. An gane ku, kamar wani abu ne da ya faru lokacin Ali bin Abi Talib, wani mutum ya karɓi bashi wajen wani sai ya cinye kuɗin ya ki biya, da aka zo ranar biyan bashi kawai sai ya zama kurman ganga, sai kai ba mu kuɗin ku sai bai 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 wai ya zama bai baya magana, akai akai da shi ya magana ya ke magana kawai ya zama bai wai kurma ne shi wai bai ma san me akai ba. Sai Ali bin Abi Talib ya ce a kawo shi, aka kawo shi, ya ce mai kuɗi mai da jawabi ya mai da jawabi, na ba shi kuɗi rana kaza ga watan kaza cewa zai bani, kai ba shi kuɗinsa sai ya magana bibi. Sai Ali bin Abi Talib ce ku kama shi ku tsaga harshen, in bai bantakar gaske ce za ku ga jinin ya fito baki wulik, in ko bai bantaka ta ƙarya ce jinin zai fito jagau, yo zai bari a tsaga a gani, a yana da wasirin da ba zai bari a tsaga a gani ba, kaga nan dole ya yi bayani, bayanin sa kawai magana da zai ya riga ya kayar da kansa ko da ba yi maganan ba shi ba, tun da ya nuna shi matsaranci ne. To haka qara'in suke wanda malamai ke bi wajen su fayyace mai laifi ko mara laifi, abinda ake kira a fiqhun musulunci a yau as-siyasatu shar'iyya, wanda Ibn al-Qayyim yana da littafi akai wato mai suna at-turuqul hukumiyya fi as-siyasati shar'iyya, Ibn Taymiyyah yana da makamancin sa akai as-siyasatu shar'iyya fi islahir ra'i war ra'iyya, duk waɗannan littattafai ne da ake amfani da su wajen mu'amala da mutane ta yau da gobe. Za ka yi mu'amala da uban gidanka, da yaron gidanka ne, da makocinka ne, a ofis ne, a ko'ina mutum zai tattaɓa ɓargazarsa, sai ka bi hanya ta ruwan sanyi sai ka fallasa shi bai sani ba. Wannan da an nuna maka musulunci ya zanto yana da shumuliya a kowane ɓangare. To sai aya ta gaba mai Allah ce, da ya ce bal sawwarat lakum anfusukum amra, zukatanku ne suka kawata muku wani al'amari kuka je kuka yi, don haka fa sabrun jamil, ni dai haƙuri zan yi kuma kyakkyawan haƙuri. To wannan kyakkyawan haƙuri shi ne wanda mutum ba zai kai kuka wajen bani adam ba. Idan Allah ya ɗora maka wata larura, alamar ka yi kyakkyawan haƙuri kar ka je ka faɗa wa mutane, dan shi kyakkyawan haƙurinsa ya fassara shi a wani waje, ya ce inna ma ashku basi wa hujni ila Allah, damuwata da baƙin cikina zan kai ƙaran a wurin Allah ne kaɗai, amma in faɗa wa mutane ba zan faɗa musu ba. To wannan shi ne sabrun jamil, amma sabrun jamil ya kasance ka yi haƙuri kuma a jima ka faɗa wannan, a jima ka faɗa wannan, to ba ka yi haƙuri ba kenan, ba ka yi sabrun jamil ba. kila da ya zama sabar lakinnahu ghayru jamil laysa sabran jamilan bai zama sabrun jamil ba sabrun jamil ba a fada shi yasa Aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka jefe ta da tuhumar cewa ita ta yi zina ta kuma sallalle ba ta yi ba wanda aka jefe ta da shi shi ma bai yi ba dan in ba haka ba tafiya aka yi da aka yi tafiya sai aka zauna wani masauki sai Aisha ta fita dan biyan bukatunta da sauran duhun dare tsammanin sahabbai ta dawo a lokacin nan ana daukan mata a cikin wani abu da ake kira haudat haudat shi ne wani irin daki-daki da ake yi da katako a rufe shi da kogele ko wani kyalle sai a ɗora a kan bayan ragumi to galibi ana daukan mata ne a kai idan an zo masauki sai a sauke shi sai a tafi a bar wajen sai mai wanda take ciki ta fito ta yi bukatunta ta gama in za a tafi kuma ta sake shiga ta rufe sai a zo a ɗauka a ɗora bayan ragumi to annabi ya zauna masauki sai ya kasance wato ainihin duk kowa ya gama bukatunsu sai annabi ya umarci cewa a tafi sai sahabbai suka zo suka ɗauki wannan haudaj wanda Aisha take ciki ba su san ta fita ba sai suka ɗauka suka ɗora a bayan ragumi ya ce ba komai a ciki tunda lokacin nan tana yarinya ba ta riga ta girma ba ba su da wani nauyi da za ta iya gane ko da mutum ko ba mutum suka yi tafiyarsu bayan sun yi tafiyarsu ta dawo ba ta ga kowa ba sai ta ce to da a ce na bi su na bata hanya gara in kwanta a nan gurin kila in suka yi gaba ba su gane ni ba za su dawo baya shikenan sai ta kwanta a nan gurin ta kama barcinta shi kuma wani sahabi an bulo shi a baya wata bukatar su ta tsayar da shi yana zuwa daidai wannan masauki bayan an baje sai ya ga dishin mutum yana zuwa kusa da wajen sai ya ga fuskar Aisha sai ce subhanallah sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan kalmar ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un banda ita bai ce komai ba sai ya kwantar da rakuminsa sai ya tafi ya bar wajen wato alamar cewa zo ki haura kuma in dauka mutum ita kuma da tafarka kalmar inna lillahi dinnan tafarka da ita da tafarka sai ta rike fuskarta ta sanya hijabinta sai ta tashi sai ta hau bayan rakumi daidai lokacin da yake jin yanzu dai duk yadda za a yi ta gama kimtsawa ta hau rakumi sai ya zo da baya da baya har ya kama akalin rakumin ya ga ya tafi da Aisha haka ita bata ce masa sannu ba shi bai ce masa sannu ba ba ina yini ba ina kwana ba ya haɗe su da barki ba a ina kasa a hanya duk ba wannan ana zuwa madina kafin a zo an riga an nema Aisha an rasa to kuma an nema wani an rasa sai ga wani yana ɗauke da Aisha yana tafiya da ita daga nan gudun sai Abdullahi bin Ubay bin Sulul ya fara ta dama sun haɗa baki ne suka tsaya a baya ta ce ta fata da gangan ai kaza 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 shikenan sai aka yi ta yaɗa jita jita duk garin madina ya ɗauka cewa ga abin da Aisha ce ana ta yaɗa jita jita munafukai dama abinda suke so su samu cikin al'umma irin wannan me zai bata wani me zai kanta wani to sai su ci gaba da yaɗa shi kuma har su ƙara sharhi a kai idan an faɗi kalma ɗaya su ƙara uku hudu biyar don dai su ji daɗin yaɗa labari to suka yi ta yin haka Aisha ta samu damuwa annabi sallallahu alaihi wasallam tun baya damuwa har ya damu ya nemi shawarar sahabbai ya ce wani me ka gani Ali bin Abi Talib ce kana da Allah ya ce idan ya ga dama zai tunda mata da yawa ka sake ta mana idan kana jin wani dishi dishi ka aure kowace kake so wa za ta tambaye wannan yace a a annabin Allah kai dai iyalinka dai ka rike iyalinka ka dai bari har sai a ga tabbata annabi ya damu karfi Aisha ta kamu da rashin lafiya har ta koma gida wajen mahaifanta ana tiyarta ta ga Abubakar ya canja mata fuska ta ga mahaifiyarta ta canja mata fuska mahaifiyarta ta ba yadda ba ce ba Aisha ta ce wallahi iyakacin abin da zai kenan har da karshe annabi na zuwa ya zo ya duba ta ba ta da lafiya amma idan zo sai shiga ta in yi shiga ta ki ce ya yar ku ta kwana lafiya alamar yana fushin abin da ke faruwa Aisha ta kalli iyayenta ta ga halin da suka shiga ciki ta kalli annabi ta ga halin da ya shiga ciki ta ga halin da shiga ciki sai ta ce wallahi ba wata kalma da zan faɗa sai abin da Yaqub ya faɗa lokacin da aka ce masa ɗansa kula ta cinye fa sabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun sai ba abin da zan faɗa sai wannan sabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun sai ga ayoyi cikin suratul nur aya 11 ko 13 ko 14 suka jero dan su wanke Aisha innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum likulli imrin minhum maktasaba min al-ithm wallazi tawalla kibrahu minhum lahu adhabun azim har zuwa karshe aka wanke ta kaka cewa bata yi laifi ba wadancan kuma makarita ne sannan ta samu kwanciyar hankali annabi ya samu kwanciyar hankali wannan abu sai ya zama mata falala tun da gashi ayoyi akan ta za a yi ta karantawa har kiyama ta tsaya sai ya kasance wanda suka so su muna nata ba su ci nasara ba, ƙara mata ma matsayi suka yi a wajen Allah ta'ala. Su kuma Allah ya saukar da aya ya la'ance su, innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladzina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Har dai zuwa ƙarshen wato yadda kissa ta faru, to kaga abin da ake so kenan sabrul jamil wanda ba kai kuka sai da kamar da al'amari zuwa ga Allah. Sai ce
وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون.
Waja'at sayyaratun, sai ga wani gungun matafiya sun zo, fa arsalu waridahum, sai suka aika mai ɗebo musu ruwa a rijiya bayan sun zauna a masauki. Fa adla dalwa, sai zo ya jefa gugansa don saboda jawo ruwa a cikin rijiya. Yana jefa gugansa sai Annabi Yusuf ya rike wannan guga, da ya tashi jawowa sai ya jawo da shi. Yana jawo su sai ga yaro a cikin guga, kala sai ce ya bushra, ya farin ciki na haza gulam, ai wannan yaro ne nazunta a rijiya. Ya bushra, ya farin ciki na haza gulam, wannan yaro ne nazunta. Wa asarruhu bida'a, wato sai ya kasance sun ɓoye al'amarinsa. Wa asarruhu, sai suka sirranta al'amarin shi Annabi Yusuf. Bida'atan, suka mayar da shi wato kamar wata haja wadda za su je su sayar. Wallahu alimun bima ya'malun, Ubangiji ta'ala masani ne dangane da abin da suke aikatawa.
وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين.
وشروه سيسك سير لشيء النبي يوسف بثمن بخس وتو دفراتي وندك كان كني وتو قليل كنا ثمن بخس دنن سيني الله يفسر شيء أكلم من قبا دراهم معدودة wato wani dirhami kididdigagge ba mai yawa ba, shine ma'duda. Wa kanu fihi min az-zahidin, wa kanu su sun kasance fihi cikin lamarin Annabi Yusuf min az-zahidin, suna masu kwadayin sa da lokacin da suka sayi shi, amma daga da suka same shi, amma daga ba sai kasance cewa kawai suna son su ga sun sayar da shi masu huta, ko kuma az-zahada anan gurin sai zanto killatu ragabati fi shay'i. Wa kanu fihi min az-zahidin, su ba su da wani kwadayi game da shi, so suke ma kawai su sayar da shi su huta, suna ganin me zai musu. Da babbar ya aka samu sai a mishe shi ba wa rinka hidima, amma yaro kuma kafin ya kai an fara cin muliyarsa sai an kashe mishi kuɗi, gara ma su je su sayar da shi cikin gari su huta. To kaga Allah ya kaddara duk abubuwan su rinka tafiya haka, suka zo suka sayar da shi da wannan farashi da bai taka kada ya karya ba a cikin gari, har ya je ga sarki, hannun sarkin garin. Sai ce me,
wa qala allazi ishtarahu min مصر لمرأتي أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
وقال الذي اشتراه من مصر, sai wanda ya sayi Annabi Yusuf a cikin Misra din nan, kala sai ya ce limra'atihi, ga matarsa ya ce da ita, akrimi matawahu, ki kyautata wurin zamansa, ma'ana ki ba shi wurin zama mai kyau, kuma ki kula da shi wajen abinci da sutura gwargwadon yadda ya dace. Asa an yanfa'ana, mai yiwa nan gaba zai amfane mu ta hanyar idan ya girma ya zama ya yi mana hidima, au nattakhidhu walada, ko kuma mamulkin shi a matsayin ta nan gaba. Allah ce, wa kazalika makkanna li yusufa fil ardi, haka ne muka baiwa Annabi Yusuf dama ya samu matsayi, fil ardi bi ma'ana fi ardi Misra, a cikin kasan Misra. Wali nu'allimahu, ko mun yi haka domin mu koyar da shi, mu sanar da shi, min ta'wil al ahadith, wato abin da yake fassara na al ahadith, labari shine, ko fassaran mafarki, ko kuma dan mu sanar da shi ta fuskar wa'ayi, labaran annabawa da shugabanci.
wato zaman birni zai fi masa kyau sama da zaman kauye da yake can gurin, don zai sami wayewa kuma zai samu waɗansu tunani sama da wanda yake da shi a can wajensu, kuma zai samu wani babban ilimi sama da wanda ya samu a can gurin inda ya taso. Saboda kuma sunnar Allah ta'ala ne, in zai turo annabi yana turo annabi ne cikin mazauna birni. An gane ko? Dukkan annabawa ana turo su ne min ahlul qura, wa ma arsalna min qablika min rasul illa daga can kauyen nan su zo su jefar da shi a rijiya, daga ƙarshe a zo a tsance shi a kawo shi binni, daga ƙarshe a nan gurin ne kuma in ya tashi ya girma kuma sai a bashi annabta, sai ya zanto dai min ahlul qura din. An gane ku? Walinu'allimahu min ta'wilil ahadith wallahu ghalibun ala amri, Allah madaukakin sarki mai rinjaye ne bisa ga al'amarinsa. Walakinna aktharan nasi la ya'lamun, sai dai mafiya yawan mutane la ya'lamuna, ba su da masaniya game da rinjayen Allah akan duk abin da yaso. To ina ganin tun da yau ne mabudi sai mu dakata a nan, abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada kai, wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah shi ya fi mana. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yani mai cewa wani ne suka inganta wa wannan agwagon guda biyu na assalamu ala nabi da kuma assalamu alayka ya ayyuhan nabi.
Wannan idan yana nufin a cikin karatun at-tahiyatu lillah, abin da yake tabbatacce cikin hadisi lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam idan sahabbai sun zo karatun tahiyya sukan ce assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Amma Abdullah ibn Mas'ud ke cewa bayan annabi ya bar duniya ba ma cewa assalamu alayka, sai muka rinka cewa assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wannan shi ne abinda Abdullah ibn Mas'ud ya faɗa ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam. Don haka a yanzu idan mutum zai karanta tahiyya, mafi kyau ya karanta assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuhu, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Duk da cewa assalamu alaika ayyuhan nabiyyi akwai malaman da suka bada fatawa da shi dai shi ma. Na'am.
Mai tawakkali yana cewa a karshen salatu Ibrahima ana cewa inna ka hamidu nabi, kuma da fil alamin inna ka hamidu nabi ne yake ganta
a riwayan hadisi ta zo har riwaya daidai guda shida wadda take nuna salatu Ibrahimiyya salatin annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma a cikin akan samu bambancin lafuzza, amma dukkanin su dai abinda suka yi tarayya akai shine yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama, da yin salati da iyalan gidansa, da yin salati ga annabi Ibrahim, da kuma yin salati ga iyalan gidansa. Wannan dukkanin riwayoyi sun yi tarayya wajen fayyace haka. Cikakken salati shine salatin da aka sanya annabi da iyalan gidansa a ciki. Saboda haka a ciki waɗansu zaka ga an kara kalma a wata kuma an rage. Wannan Sheikh Nasiruddin Albani ya tattara waɗannan riwayoyi har guda shida a ƙarshen littafin sa sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ala mai tambaya na kan bayanin daga bayanin tambayar cewa mutum ne ya rusu ya bar ya bar ya'a kuma ya cin kanan da bari ya bar mota da kuma gida, haka shin ya halitta ne wannan cire zakati wannan mota da kuma gida?
Idan mutum ya mutu ya bar dukiya, wannan dukiya ko ta mota ce ko ta kadara ce ko ta filaye ce ko ta kuɗi ce, abinda za a fara kallo kafin a kai ga yin rabon gado za a bi al'amura ne kamar haka. Abu na farko da za a fara kallo bashi, bashin nan kuma kashi biyu ne, imma bashin da ya shafi Ubangiji ko bashin da ya shafi mutane. Bashin da ya shafi Ubangiji daga ciki akwai zakka, muqaddara cewa ya saba duk shekara watan Ramadan yake fitar da zakka. Watan ya dama kafin ya kai ga fitar da zakkar sai ya mutu, to a nan sai an fitar da wannan zakkar a cikin dukiyar da ya bari. Ka'ida ke nan, kaga wannan bashi ne na Ubangiji. Zai iya shiga cikin ma'anar bashin Ubangiji mutum ya kasance akwai kafara a kansa, kamar ya yi kisa na kuskure. zai yantar da baiwa mummuna, sannan kuma zai biya diya. To wannan yantar da baiwa mummuna haƙƙi ne na Allah, sai an ɗauka daga cikin kuɗinsa an sai baiwa mummuna ɗin nan yantar da ita. Ko kafara ta rantsuwa wanda zai ciyar da miskinai goma ko ya musu sutura ko yantar da baiwa mummuna, ya riga ya yi wannan rantsuwa, ya walwale ta, bai kai da yin kafara ba sai ya mutu, a cikin dukiyarsa za a ɗauka a yi masa kafara. Ko ba kance a cikin dukiyarsa za a ɗauka a yi. Kun fahimci wannan da kyau? Wannan bashin da ya shafi Ubangiji kenan. Bashin da ya shafi dukkan mutane kuma shi ne ya karɓi kuɗin wani, ya karɓi kuɗin wanci, ya ce zai biya kaza da sauransu. Wannan duk sai an ɗauka an biya. To idan an gama da biyan bashi daga cikin abin da mutum ya riga ya bari, sai kuma a zo a ce to a duba ga ko ya yi wasiya, saboda wasiya abu ce mai falala. Wasiya shi ne mutum kafin ya mutu ya ce ko da bayan na mutu a ɗauki kaza daga cikin dukiyata a bawa ne. Ka'idar ta baya yin wasiya ga wanda yake yana cikin maciya gadarsa, sai dai ya yi ga wanda baya cikin maciyin gado. Kuma ka'idar ta gaba ya zanto cewa abin da ya yi wasiya da shi bai wuce ɗaya bisa uku ba, wato one third na yawan dukiyarsa. In ya wuce ɗaya bisa uku dole za a dawo da shi ne kan ɗaya bisa uku, dan hadisin Annabi akan haka. To idan aka duba wasu wasu a yawa wasiya duk an je an biya, to shikenan sai kuma a zo a yi magana akan mu'unatut tajhiz. Abinda ake nufi da mu'unatut tajhiz shi ne a cikin wannan dukiyar za a ɗauka a sai masa likkafani, a cikin za a ɗauka a je a biya masu ginin kabari, in sun ce ba za su yi kyauta ba sai an biya su, sun ce su liberanci suke biyan su za a yi, sai a biya su, amma ba su da lada wajen Allah, kuma karɓan kuɗin da suka yi ba laifi suka yi ba. A ciki kuma za a biya masu wanka, idan masu wankan gawa lalace wasu take su ce sai an biya su, to su wajen sai a biya su a ciki. Gaba ɗaya dai abin da ya shafi tattalin shi da ɗaukar shi da binne shi, wannan duk a cikin dukiyarsa za a yi. Sai fa in wani ya zo ya bayar sadaka babu laifi, wani ya zo ce ya ba da sadakar likafani ga shi, wani ya zo ce zai je haka kabari kyauta ba biyan su za a yi ba, wani ya ce masu wanka da masu menene ka ga wannan ya faɗi kenan. To bayan duk an gama wannan abin da ya rage, to shi ne za a zo a ce a yi maganar rabon gado. In wajen waɗannan hidimomin duk waɗannan hidimomin sun cinye kuɗin karara, magada ba su da komai kenan. An fahimta ku? In wani abu ya ragu, to shi ne za a ce a biya magada. Duk inda aka kawo sai ka zance min ba da wasiya tun yi sa biya au dain. Wannan nassin aya ya nuna wasiya, ya nuna dain. Wannan dain din ya shiga dainul lahi, ya shiga dainul makhluqina. Sannan kuma can gurin abin da ya shafi wato mu'unatut tajhiz kuma za a kafa hujja da waɗansu dalilan da zama. Tunda an gasa bai waɗansu suna tattalawa kansu abin da ya ce likafani tun kafin su kai ga mutuwa. Sayyidina Abu Bakar ya ware wata riga daga cikin rigunansa, ko wani mayafi ya ce ko da bayan na mutu abin ne da wannan. Sai waɗansu suka ce ka ware tsohuwar riga ka samu sabon yadi mana asaya, sai ya ce innal hayya ahqqu bil jadid. Ita rayuwa shi ke buƙatar sabon yadi, wanda ya mutu kuma ku haɗa shi mana godo wani sun bani, me zai yi wa gasa? To kuma yi wani kiri wanda suke cewa a sai sabo a kona hadisi da ifi ko ma maudu'i da suke cewa wai innal mauta ya tafakaru na fi kuburihim bil akfar, wai mamata suna tinkaho da likkafanin su a cikin kabari. Eh wannan zai ce na ya fi kyau, wannan ya ce na ya fi kyau, wanda hadisi ne mara asali.
Na mai tambaya na gaba mallam yana tambaya cewa shin zai yi ne a ba mu na kai zakka?
Ai munafukai ba ka iya gane su in ba alamominsu da Allah ya faɗa ba, kuma kai za ka hukuncin zahiri ake musu, saboda haka tunda hukuncin zahiri ake musu za a ba su zakka. Kun gane ko? Abinda nake nufi da hukuncin zahiri, duk mutumin da ya bayyana kalmar shahada a zahiri kuma aikinsa na yau da gobe bai nuna maka abin da ya warware ta ba, kana ɗaukar shi a matsayin musulmi ko da a zuciyar yake, shi yasa Annabi bai yaki munafukai ba. Ka fahimta? Duk ayoyin da suka sauka na yaki kafirai, Annabi ya san munafukai din nan wato kafirai ne, amma bai yake su ba. Har ma lokacin da waɗansu abin suke cewa a yake su, malaike cewa ai kar a ce ina kashe sahabbaina sallallahu alaihi wasallam, ma'ana tunda sun yi musuluncin zahiri mai yiwuwa wani ɗauka su musulmai ne, sai a zargi Annabi cewa ko ka musulunta ma kashe ka zai, da haka sai bai rinka yaƙa su ba. Da haka munafukai ana iya mu'amalar su zahiri, amma hukuncin suna wajen Allah gobe kiyama. kar su dauka mu'amalar da aka musu ta zahiri a nan gidan duniya kuma za su cece su gobe kiyama, matukar sun mutu ba imani a zuciyarsu babu yanda za a yi wannan ya cece su. Dan Allah ya ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Yaso da dama annabi da mu'amalar mutane a zahiri har yake cewa yaso da dama nukan baiwa mutum wani abu da hannuna wanda yake ba haƙƙinsa ba, amma yayin mun dadin magana ne sai na ba shi. Yace to duk wanda na ba shi wani abu ba da haƙƙinsa ba kawai dan dadin maganarsa ya tabbatar cewa wuta ce na ba shi a hannunsa, ko ya ci ko ya bari ya rage nashi. Kaga shi yana amfani da me zahiri sallallahu alaihi wasallam sauransu. To wannan dai shine hukuncin su, dan haka bina'an ala zalika ya halatta ba su zakai kenan.
Mai tambaya na gaba ma yana cewa Abdullahi ibn Mas'ud ya nemi zakka daga matarsa, shin a lokacin nan babu babu komitin zakka ne malam, tunda an ce zakka sai da komitin musulunci?
Akwai, amma yana nuna halittar a iya ba shi wani rabo a ciki kaɗan ba duka ba, sauran kuma ta kai kwamitin zakka. Ai da yace ta bashi ba ta yi ta bashi duka ba, ta bashi wani abu daga cikin abin da ta fitar na zakka. To wannan sai ya zanto ya shiga babu, shin ya halatta mai zakka ya tasarrufi cikin wani abu kaɗan kafin ya kai zuwa ga kwamitin zakka? Wannan sai ya shiga wannan babu.
Malam mai tambaya na gaba yana cewa malam shin gaskiya ne cewa aya yakan shafi aya?
Ba misali zai ce ba, dalili zai nema tukuna. Dalili ake nema kafin misali. Dan na iya baka misali kuma ka ce to ina dalili kuma. Aya tana shafi aya. Dalilin haka ma'anan saf min ayatin aw nusiha nati bi khairin minha aw misliha. Da kuma idza badalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunzil qalu innama anta muftar bal aktharuhum la ya'lamun. Aya takan iya shafe wata aya. Misali kuma da za a iya baka guda ɗaya shine da can farkon musulunci idan mace mijinta ya mutu za ta yi ta kaba ne tsawon shekara guda. Wallazina tawaffawna minkum yazununa azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawl ghayra ikrat. Tsawon shekara guda za ta yi tana ta kaba ba za ta fita ba. Amma sai aka shafe aka ce ta dawo wata fitar kwana goma. Wallazina tawaffawna minkum ويذرون أزواجهم يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. كذا قلنا آية تشاك وجه. وأنا مثالي كذا، ده مثالي ما تيوا كثير وأنا.
ويتم بعد كذا ما لا ينشوا شيء أما الحديث عند ما لم يسكي. بعد أن يشوا بسند يصلى شكرا ما سووا بعد يصلى.
حديث إنه عند تجي وين يصلى أباه أن سووا شيء كأباه يصلى. أك النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء. ده أك إذا كذا ما صلى شيء بكمات كذا أباه أن سووا كي كأباه. Sai fa in sahun da ke gabanka ya cika sai ka tsaya a bayan sahu kai kadai, to wannan babu laifi. Amma abinda ake magana shi ne ga sahu a gabanka bai cika ba sai ka fara sallah a bayan sahu kai kadai har ka gama, wani bai zo kon hadu to kai baka da sallah. Kun fahimta ku? Wannan hadisi malamai sun yi masa fassarori daban-daban kan maganganu guda uku da waɗanda suke cewa wannan hadisi ya shafi kowace irin sallah, nafila da kuma tafarilla. Sannan wannan hadisi yana nan ala umumi, babu yanda za a yi kai sallah a bayan sahu kai kadai ya zanto sallar ka ta inganta. Akwai masu wani ra'ayi. Akwai kuma wanda suke cewa da akwai wannan hukuncin amma an shafe shi, amma dai zance mafi inganci wannan hukunci yana nan tabbas a cikin musulunci. Kuma idan mutum ya sallah a bayan sahu shi kadai matukar a gabansa akwai wuri yake shiga, to ba ya da sallah. Amma idan ya zo ya samu wuri ya cika ba yanda zai ya kurda ya samu sahu a gaba sai ya tsaya a baya yi sallah shi kadai har aka gama sallah, to wannan sallarsa ta yi. Saboda me? Saboda rashin kudura wajen ya shiga gaba, dan gaban ta riga ta cika. Kuma ka'ida sananniya a cikin shari'a shine duk abin da aka wajabta maka ana kallon abu guda biyu kafin wajabcin nan ya tabbato a kanka. Wajab abu na farko al-qudra, ikon aiwatarwa. Abu na biyu az-zikru, kana sanar da abun. Yayin da aka rasa kudura ka so abu sai ka kasa, to wannan kasawar ta sauke maka wajibci kenan. Yanzu wajibi ne ka shiga cikin sahu, amma ka zo sahun ya cika ba yanda za a yi ka shiga, ka ga wajibcin shiga ya fadi idan ka tsaya baya kai sallah kuma ta yi kenan. An gane ku? To kuma abu na biyu da ke sa a sauke ma wajibci shine mantuwa. Labbana to ya sanna inna sina au akhtana, ka tashi yin abu za ka yi sai ka manta. Ba za a kama ka da laifin cewa kaki ba, ko da wajibi ne abin yanzu ya tsaraya. Saboda me? Saboda mantuwa. Sai lokacin da tunani ya zo sannan kuma zai koma wajibcinsa.
kusan ban da shi shafi wannan ta masallah.
Ta me?
Wato da safen nan yau aka yi kusan makamancin wannan, akwai matan da suke zuwa su zo su sallah a cikin wani gida wanda gidan yana da masallaci a haɗe da gida. Su matan suna yin sallah daga cikin gida ne ba masallacin ba. To akwai wata fatawa da ta taɓa bayarwa cewa in mutukar ba masallacin suka zo ko an keɓe musu wani guri ba daga cikin gida, idan suka bi sallar sallah ba ta yi ba, ta yi ma muryar ta yanke a tsakani. To shi ne sai ake tambaya cewa matar ta gidan ce ta iya bin masallacin na gidan nasu.
Ba za ta ba sai ta zo masallaci. Matan Annabi ba na gidan ba ne ba su ma?
Na gidan.
Kuma suke fitowa masallaci, kada ita san gida ya kare. Bango Annabi ga shiga masallacin. Kawai daga dakin Aisha zai bude kawai sai ya ganshi a masallaci. Amma tare da haka kuma sai sun fito sun zo masallaci. Kaga ai wannan maganar makwabtaka ta kare gaba ɗaya. Saboda haka ka'ida ya kamata iyayenmu mata su fahimta. Sallar jam'i ba wajibi bace a kansu. Wannan kenan. Sallar su a cikin gida su kadai tafi su zo masallaci jam'i lada. Saboda Annabi ce mace ta yi sallah a masallacin unguwarsu ya fita zo masallaci na. Tare da cewa sallah a masallacinsu tana daidai da sallah dubu. Amma yace ta yi sallah a unguwarsu masallacin unguwarsu ya fita zo masallaci na. Sai kuma yace ta yi a gidanta ya fita zo masallacin unguwarsu. A ta yi a cikin ɗakin ta kuma ya fita fi ta yi a tsakiyar gida. Wannan hadisi ne ingantacce na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Da aka sallar su a gida ta fi lada sama da zuwa masallaci. Na biyu, idan har suna ganin sai sun je masallaci, to shari'a ba ta hana su zuwa masallacin ba, amma ba za su bi masallaci daga gida ba, dole sai dai su je masallacin su kusalla. A lokacin Annabi duk mata suna zuwa masallaci, ko su ba ma sa ware cewa wancan gini na mata ne daban na maza daban, a hadaki a cikin masallaci sai dai duk sahun baya dama na mata ne. Shi yasa idan an yi sallah kafin kowa ya fara fita sai mata sun fita, sannan wani ya tashi ya fita. Kamar ya kai ne ka zo cikin masallaci sai ka gauni na sallah bayan sau shi kadai, ka san cewa hukunci shine idan ya gama baya da sallah, to kai kuma ka bi shi dan ku yi tare dan ka kubutar da sallarsa, ka teci sallarsa ta salwanta. To ai shi yanzu yana bin mamu, wato kai ma ka shiga ka bi liman kenan dan ka yi tare da shi a cikin sau. Eh, ya halatta dan ka yi sallar ka ta halatta. Sai dai a nan gurin abinda za ka lura shi ne, ba wai daga zarin ya yi sallah bayan sahu sallarsa za ta bashi ba, sai yanzu ta iya yiwuwa ya rasa wuri a gaba, kaga wannan sallarsa ba ta bashi ba. Ta iya yiwuwa shi bai san hukuncin ba haka a shari'ance a musulunci, kaga shi ma sallarsa ba ta bashi ba. Ku fahimci wannan da kyau, yanzu duk wanda bai san wannan hukuncin ba, wannan hadisin baya hawa kansa. Saboda rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana, duk zai samu mafita a nan. Wanda bai san wannan hukuncin ba, ya zo ko shekara goma ya yi, kullum ya zo masallaci da wuri a gaba sai ya ƙi shiga sai ya tsaya a bayi sallaci kaɗai, wannan sallarsa tana nan. Daga ranar da ya ji fatawan ne ya ji an karanto masa hadisin Annabi, to in ya ƙare kuma da danganto baya da sallah. Kun fahimci wannan da kyau? Yan ta iya yana sallah bayan sau shi kaɗai ma bai san hukuncin ba, a nan gurin sai ta kyale shi ya gama yana da sallah, bayan ya gama sai ka ce da shi ga yadda hukunci yake a shari'a. Idan limamin da yake kusa da su baya kyauta ta sallah, babu laifi dan sun je masallaci sun yi sallah. A dama ba a hana su je masallaci ba. Babu laifi. Babu laifi. Wallahu a'lam. Sai Allah ya kai mu gobe insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Amro. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu